'Yan fashin tekun sun farma a jirgin ruwan ne a gabar tekun Gini, inda suka sace ma'aikatan jirgin guda 15. Matuƙa jirgin dai sun kulle kansu a cikin jirgin, inda 'yan ta'addan suka balle ƙofar da ƙarfi da yaji. Abin da ya ɗauke su awanni 6 suna fama. Al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar wani injiniyan jirgin ɗan asalin ƙasar Azerbaijan mai suna Faman Ismailov. A cikin saƙon da fadar gwamnatin Turkiyya ta wallafa a shafin Twitter, ta ce shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ya yi magana har sau biyu da wani ma'aikacin jirgin da ya rage ba a tafi da shi ba, mai suna Farkan Yaren, wanda ya gaya wa shugaban ƙasar cewa masu garkuwa da mutanen sun lakaɗa masu dukan tsiya. Shi dai wannan jirgin ruwan ya bar birnin Eko a Najeriya akan hanyar sata zuwa Cape Town da ke ƙasar Afrika ta Kudu, kimanin mil 100 daga tsibirin Sao Tome, inda 'yan fashin suka afka masa. Tuni dai gwamnatin ƙasar Turkiyyan ta tsara wasu sojojin kundumbala na musamman da za su yi tattaki har zuwa nan Afrika ta Yamma domin kubutar da mutanen nata guda 15 da aka yi garkuwa da su. Lokacin da na tuntuɓe hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya, ta shaida min cewar a yau ne ake sa ran za ta fidda bayani akan wannan al'amari. A cewar tsohon mataimakin shugaban kungiyar Kwadago ta Najeriya, Comrade Isa Tijjani, wannan fashin teku a gabar tekun Gini lalle kam akwai abin dubawa.
Isi wannan magana ta fashin jirgin ruwa akan high sea din mu na Western Coast, akwai abin ban mamaki a ciki, domin bana mantawa a shekara ta 2000 zamanin shugaba Obasanjo nan Amerika suka matsawa mutane a kafa African High Command, idan aka yi za ta yi takin kiya na waɗannan matsaloli. An wayi gari da African High Command din ma dai ana yin haka.
Gabar tekun Gini dai ta bangaren Najeriya, Gini, Togo, Benin da Kamaru shi ne mafi hatsari a duk duniya a ta'addanci da aika-aika irin na cikin ruwa. A cewar hukumar kula da sufurin ruwa ta duniya, ko yanzu menene ya kamata a yi domin a shawo kan wannan al'amari? Dr. Yahuza Ahmad Getso, wani mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Kasashen da suke shige da ficin tattalin arziki ta kan wannan gaba, dole ne sabunta yarjejeniyar da suka sha sawa hannu a baya. Dole ne a samu fahimtar juna tsakanin shugabannin kasashen da wannan abu ya shafa, sannan kuma dole ne shugabannin kasashen Afirka su sani da kuma dukkanin yankin da ya shafi wannan gabar. A gyara manufofi na gudanarwa ya zama akwai adalci da kyautatawa da kuma samo da hanyar da za a rage matsin tattalin arziki da kuma wato samun hanyar da za a samu kwance damarar mayaka waɗanda suka tattara a wannan sansani da kuma wato ƙasashen da suke kewaye da wannan gaba ta ruwa.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.